Cynthia.
Madaurin ki daya.
Cynthia. Cynthia. Cynthia madaurin ki daya.
Masu sauraron Cynthia madaurin ki daya. Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau filin zai tuna bayani akan dalilin da suka sa aka samu rarrabuwar kawuna da rigingimu da suna addini ko kuma kabila. Lokacin da muke tasowa mun san akwai bambancin addini. Amma akwai zamantakewa na mutunci da karrama juna tsakanin musulmi da krista da ma wanda ba shi da addini ko kuma yake bin addinin gargajiya akwai kuma zaman lafiya to amma sai aka waye gari tun ana gani kamar da wasa sai al'amari ya canja aka fara samun rarrabuwar kawuna da rigingimu da sunan addini ko kuma kabila Shin me ya faru ne aka shiga wannan matsala na rarrabuwar kawuna da rigingimu? Hajiya Sa'adatu Hassan Liman, wadda associate professor ce akan darussan addinin musulunci a jami'ar jihar Nasarawa, Najeriya, za ta yi kokarin ba mu ansa. Shin me ya faru ne aka samu rarrabuwar kawuna da rigingimu da suna addini ko kuma kabila? Tambayar kenan da abokin aikin mu Sahabu Imam Aliyu ya yi wa Hajiya Sa'adatu Hassan Liman, wadda associate professor ce akan darussan addinin musulunci a lokacin da suka kawo ziyara a nan sashen Hausa. Ga kuma amsar da ta bayar.
Ya wannan kuma zan sai mu duba yanayin ka san duk abin da ke faruwa a Najeriya ba wai Najeriya ne kawai ba sai dai a yanzu nan a duba cewan abubuwa ne suna faruwa globally. Lallai da a Najeriya mun tashi mu kanmu makwabtanmu ba musulmai bane. Christians ne mafi yawan kawayenmu da sauransu Christians ne. Kuma har yanzu din dai muna haka to amma dai yawan awareness da ake samu yanzu nan an samu effect na harkoki da suke faruwa a duniya ya shafi abubuwa da suke faruwa a Najeriya sannan kuma na biyu maganan ba a kayyade ko kuma ba a sa hankali ga irin preaching din da ake wa'azi da ake yi ba a sa hankali da irin wa'azi da ake yi to mafi yawan mutane in sun fita waje sun je sun yi karatu ko kuma sun samu wata akida daban da sauransu idan sun zo lokacin da za su zauna suna koyar da yara irin wannan akidojin ba a sani saboda ba a sa hankali a irin abubuwan da ake koyar ma yara da kuma abin da ke faruwa a society a ga menene akidar mutumin da yake koyar ma mutane da sauransu ba wannan kuma zan ce ya samu abin nan ne tun daga kan shugabanninmu da sarakuna da abin nan shugabannin unguwa da sauransu wanda ya kamata a ce suna sa hankali ana kulawa malam wani ko kuma a pastor wani da sauransu wani irin abu ne yake koyawa a church din shi ko kuma a makarantar shi menene aqidar sa me yake koya ma mutane da sauransu saboda a san inda ya nufa da kuma yanda mutane yake abin nan din su to shi yasa zaka ga kafin a ce kobo kawai kafin a ankara sai kawai a tashi a ga cewon mutane duk sun juya zuwa wani aqidar da ba a san kanta ba saboda ba a sa hankali a cikin abin da ke faruwa tun asali ba
Professor Sa'adatu shin musulunci ko kuma addinin da wai ne ya fada kina gani yana da matsala maimakon kowa yayi karatu ya san abin da yake maimakon sauraron wani ne ya fada malam ya ce yawanci malam ya fada malam ya fada kuma addini ne na ilimi in baka yi karatu ba baka sanin abu amma kullun kana jin ra'ayin waɗansu su kamar yadda ke bani waɗansu kan sa kai ra'ayoyin su a matsayin su kawar da abinda addini ya faɗa su sa ra'ayin su a ciki shin akwai wani abinda za a yi a ilmantarwa na jama'a su daina kasancewa masu jin malam ya ce su kasance su ma malamai ne sun yi karatu
gaskiya ci gaban ilimi shi zai kawo wannan to amma kuma duk inda muka kai da ci gaban ilimi ai ko alkur'ani ma yace ku tambayi masu ilimi idan baku sani ba. Abinda ake nufi anan shine duk inda aka kawo dole kawai inda aka koma fannin ilimi wani ya fi wani. Akwai inda in aka je dole mutum sai ya mutum ba zai zauna kawai yace zai karanta Qur'ani shi kadai yace kuma ya samu ilimin musulunci yayi yawa dole sai ya samu fasaran malamai da sauransu.
To
sai dai abinda zamu kira mutane anan zuwa ga shine mutane su tabbatar da cewa sun kayyade ma kansu abinda Qur'ani da hadisi ya koyar. Kada a zauna ana duk abinda wani malami zai kawo maka wanda ba shi da bai kawo maka hujja da Qur'ani da hadisi ba to ka zubar da shi.
To amma a wannan din ma yawanci har yanzu malam ke fada ba karatu shi kansa in kika ce ya karanta kamar misali anan inda nake Amurka mutum zai karbi addinin musulunci cikin shekara guda in mun shekara ta gewoyi ku kai maganar addini in baka shirya ba sai ya kunyatar da kai saboda yana magana kan ilimi alhali kuma yawanci kamar mu ana addinin gado daga tashi a gidanku ana addini ana sallah shikenan amma babu sauraron ka iya karatun da zaka yi sallahuli da shi shikenan to maganar sauraron duk maganar abinda malam ya faɗa ne saboda baka da hujja in ma malam ya faɗa baka da hujjar cewa malam bai faɗi dai saboda baka yi karatu ba
to kwarai da gaskiya abinda nake gaya maka anan shine kaman a yanzu nan gaskiya an samu dan ci gaba akan haka saboda an samu a da sai a ce a ana tashi ne kawai da ilimi kamar na Qur'ani kawai to amma a yanzu nan ana samun ilimi na littafai sosai da sosai da sauransu to bayan ilimi na littafai da ake samu to a hakan ne nake ce maka idan aka samu ilimi na littafai din nan wanda yake koyarwa din nan idan ba ya koyar akan tafarki na Qur'ani da sunna ne sosai ba idan aka samu wani malami ne wanda yake da wani ra'ayi to ta hanyar haka yake cusa nasa ra'ayi to amma idan aka samu malami ne wanda yake koyarwa kan tafarkin sunna da Al-Qur'ani kawai to ba za a samu damuwa irin wannan ba to gaskiya ana samu yanzu ci gaba akan haka din ma domin yanzu nan gaskiya kai ya waye ana karin ilimi da sauransu amma dai har yanzu nan dai muna da sauran aiki dai kuma insha Allah muna ganin cewa dai za a ci gaba da samun nasara insha Allah
haka me za a yi na kyautata dangantaka tsakanin mabiya waɗannan addinai tunda babu addini guda da yake ai tashin hankali amma da sunan addini ake tashin hankula ake zubar da jini ake hasarar dukiya da dai sauransu
ko a yanzu din ma akwai kungiyoyi da yawa na addinai da suka tashi suka hada kansu suna dialogue saboda a samu fahimtar juna sannan kuma akwai kungiyoyi da su kuma suna bayan sun yi wannan dialogue sun samu fahimtar juna kuma sai su koma cikin jama'ansu suna stepping down abubuwan da suka tattauna suna wayar da kan jama'ansu suna abunan to ni ina ganin wannan ne za a kara himma akai saboda a samu fahimtar da jama'a daga fannin Krista daga fannin Musulmi daga fannin wa'anda ma ba wa'annan addinin suke bi ba a samu fahimtar da jama'a cewa dukkan dai addini dai a duniya ba wani addinin da ya koyar da wani ya ki dan uwan shi mutum ba kuma wani addinin da ya koyar da wani ya zubar da jinin wani duka ya kamata a tashi a rungumi juna kuma mu gane cewa ci gabar kasa ya ta'allaka ne a zaman lafiya idan ba a hada kai an samu zaman lafiya ba to ci gaban kasa lalle ba za a samu ci gaba a kasa ba sai dai a samu koma baya har abada saboda haka ina kira ga mutane a ci gaba da tashi zuwa ana ilmantar da mutane akan lalle yana da kyau a fahimci juna a fahimci cewa kowanne addini yana kira ga abu ɗaya ne bautawa Allah kuma baya kira ga zubar da jini ko kuma wulakanta wani da dai sauransu sannan kuma a hada kai saboda a samu ci gaban kasa idan ba a hada kai ba za a samu ci gaban kasa ba
Masu sauraro abinda ya sawaka kenan a wannan makon a filin tsintsiya madaurin ki daya sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin a tilafa idan babu zaman lafiya kasa ba za ta samu ci gaba ba a halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a kasance lafiya
Tahiyo zati mu je gurin wakilin yaran mu babu laifi idan ya gagara shi hukuma ba ta bari ba sai an bari ba